Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumelta da Yusuf Aliyu Haranda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 15 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ana ci gaba da fuskantar karancin cimaka a Somalia. Afghanistan mata bisa kun cikin kasashe masu fama da karancin cimaka. Ita kuwa Rasha ta ce za ta sa kafar wando daya da kasashen yammaci.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa batun neman hanyar samun zaman lafiya aka tattauna a taron gwamnonin Arewa maso gabas a Yobe. Haka kuma a ci gaba da fuskantar rashin zaman lafiya a Najeriya, za mu ji abin da wani da ya tsira da ransa ya shaida mana.
Ina gona ina dan gyaran tumatur haka, to sai ga wayannan yan ta'addan sun biyo hanya. Ya wata bakwai suka gudu na mota. Sai Allah da ya tsene ni da harbi ko su ta gangana biyar suka harban a cinya ta kai. Yanzu ga ni haka ina kwanta.
A babban birnin tarayya Abuja kuwa za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin mata da maza ne suka yi zanga-zangan neman zaman lafiya a arewacin kasar. Sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin nan ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asaba. Tare da fatar kun wayi gari lafiya. Wani babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewar yanayin fari a Somalia yana ƙara ta'azzara duk da ruwa da ake samu a wasu sassan ƙasar. Ian Ridley, shugaban ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia, ya ce ruwan sama na baya-bayan nan bai isa ba, kuma matsalar fari na ƙara ta'azzara a ƙasar. Ba samu isasshen ruwan sama ba, don haka muna kiran wannan damunar mai ƙarancin gaske a wannan lokacin. Ridley ya shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka a jiya Talata. Ya ƙara da cewar abu mai mahimmanci wannan na zuwa ne akan gazawar damina ko ƙarancin damina a lokutan damina guda biyu da suka gabata. Yanzu muna cikin damuna ta uku inda yawan ruwan sama bai kai matsakaicin matsayi ba, shi yasa matsalar fari ke ƙara ta'azzara a ƙasar. Ridley ya ziyarci wasu yankuna da bala'i ya fi kamari a cikin 'yan makonnin nan da yake magana a Mogadishu. Ya ce rijiyoyi da ba su da zurfi sun fara bushewa suna ƙara samun yawan bukatar rijiyoyi. A jiya Talata, Burtaniya da Pakistan suka ba da shawarar mayar da martani ga duniya baki ɗaya game da haɓaka agajin jin kai ga Afghanistan, wacce ke fuskantar matsananciyar yunwa da taɓarɓarewar tattalin arziki bayan Taliban ta mamaye ƙasar. Christiana Towner, babban kwamishinan Burtaniya a Islamabad, ya shaidawa wani taron ƙarawa juna sani na ƙasa da ƙasa a Islamabad, babban birnin Pakistan. Tsarin haɗin kan Afghanistan shine burinmu. Ina so in jaddada cewar Burtaniya na ɗaukar matakai da suka dace. Muna ganawa da Taliban. Jami'in diplomasiyyar Burtaniya ya jaddada cewar batutuwan da suka shafi yaƙi da ta'addanci, ‘yancin tsiraru, ‘yancin mata da ilimin ‘ya’ya mata na nan a tsarin tattaunawarmu da Taliban. Ministan harkokin wajen Pakistan, Sheikh Mahmud Qureshi, ya shaidawa taron ƙarawa juna sani cewar gwamnatin Taliban ta baiwa duk ƙasashe da ke makwabtaka da Afghanistan da sauran ƙasashen yankin tabbacin cewa ba za a bari a yi amfani da ƙasar Afghanistan ba wajen kai ta'addanci. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban jami'in diplomasiyya na Rasha yayi gargadi cewar Moscow za ta mayar da martani ta hanyar soji tare da tura makaman nukiliya na dabara idan NATO bata bada tabbacin kawo ƙarshen fada a yankin gabas ba. Kalaman nasa na ƙara dagula alƙibla a arangama da ake yi tsakanin Russia da kasashen yammacin duniya kwanaki kadan bayan da shugaban Amurka Joe Biden da Vladimir Putin na Russia suka gudanar da wani taron bidiyo na tsawon sa'o'i biyu da nufin sasanta rikici da ya kunno kai kan yunkurin sojojin Russia da ke kusa kai kan iyakokin Ukraine inda ake kiyasta cewar Kremlin ta tara dakaru kusan 100,000. Barazanar matakin na ministan harkokin waje Sergei Burkov na zuwa ne a daidai lokacin da ake kara samun fargabar cewa Putin na duba yiwuwar kara kusawa cikin kasar Ukraine a wani mataki na sake mamaye yankin Crimea da Russia ta yi a shekarar 2014 da kuma kwace wani yanki mai yawa na yankin Donbas da ke gabashin Ukraine da ke iyaka da Ukraine da Russia. A cikin wata ganawa ta wayar tarhojiya, Boris Johnson na Burtaniya ya maimaitawa shugaban Russia gargadin cewa duk wani maimaituwar abin da ya faru a shekarar 2014 zai haifar da gagarumin sakamako kuma duk wani mataki da zai haifar da hatsaniya wanda Russia ta iya sanadi tabbas za ta ga bacin ran kasashen yammaci.
Kafin Yusuf ya sake da labarai za mu leƙa Najeriya inda gwamnonin shiya arewa maso gabas suka gudanar taron su a jihar Yobe tare da tattauna batun tabarbarewar tsaro a shiyar su. Ga Haruna Dauda biyu da wannan rahoton.
An gudanar taron gwamnonin shiya arewa maso gabacin Najeriya a garin Jamaturi da ke jihar Yobe wanda ya samu halartar gwamnan jihar Yobe wanda kuma shine mai masokin baki Alhaji Mai Malafuni da kuma gwamnan jihar Bondo Professor Babagana Umar Zulum da gwamnan jihar Gombe Alhaji Inuwa Yahaya da kuma taimakan gwamnonin jihohin Bauchi da Taraba da kuma Adamawa. Taron kuma ya samu halartar sarakunan gargajiya daga jihohin Borno da Yobe da manyan sakatarorin gwamnati da jihohin shiyar arewa maso gabacin Najeriya guda shida wanda ke fama da kalubalen tsaro. Alhaji Mai Malafuni ne shine mai masokin baki wanda ya manace dukkanin bakin gwamnonin wanda ya kira gwamnatin tarayya yana mai cewa
cessation of lecture implementation of the green red green wall and actualization of the Mombila hydropower project among other major issues.
Yace ya kamata gwamnatin tarayya ta farfaɗo da batun tafkin Chadi kuma magance batun zaizayar ƙasa da kwararon hamada da ake kira green wall da kuma wata batun lantarki na Mombila da wasu matsalolin da ke addaban shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Sai dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya yi jawabi a wajen taron da kasance karon na shida kamar haka.
As you are aware, one of the most formidable challenges we have been facing in the northeast and indeed Nigeria as a whole is the issue of insecurity, largely characterized by decades-old insurgency, kidnapping, banditry, gender-based violence among others.
Kamar yadda aka sani, ɗaya daga cikin matsalolin mu a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da kuma faɗin ƙasar Najeriya shine batun matsalar rashin tsaro wanda ya haɗa da ta'addanci da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da fashi da makami da cin zarafin jinsi da dai wasu abubuwan da ke damu a wannan ƙasa. Yace akwai matsalar kashe wando ga matasa da matsalar rashin aikin yi da kuma talauci. Wannan na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addaban ƙasar mu da shirin arewa maso gabacin Najeriya.
All of the Nigerian military, paramilitary and others to ensure that they reach into the enclaves of insurgency.
Ina so yin amfani da wannan dama in kira ga sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro don tabbatar sun isa inda yan ta'adda suke. Ya kamata a bi su duk inda suke, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum wanda kuma ya kasance shugaban taron. An yi fitar da bayanin ƙarshen taro wanda ya mai da hankali kan matsalar tabarbarewar tsaro a shirin arewa maso gabacin Najeriya da kuma dukkanin gwamnonin suka yi na'am da shi da batun ƙarancin wutar lantarki da ake fama da shi a wasu sassa daban-daban na Najeriya da kuma batun cibiyar nan na bunƙasar shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Bayan samar da ababen bunƙasar shiyar arewa maso gabacin Najeriya da matsalar Boko Haram yawa ta addini. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Damaturu a Najeriya.
A gaida Haruwan Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC inda yanzu agogo muke cewa karfe 12 da minti 10 na dare. Yanzu dai ga Yusuf dauke da karin wasu labaran.
Musan ɗan majalisu masu ra'ayin mazan jiya 100 ne suka kada ƙuri'a a jiya Talata don nuna adawa da sabbin takunkumin hana yaduwar annobar coronavirus. Wanda ke fuskantar babbar rauni ga ikon Prime Minister Britania Boris Johnson tare da tambaya game da shugabancinsa bayan wata rana da aka yi rashin nasara a fafutukar. Johnson ya fuskanci babbar tawaye ga gwamnatinsa a karon farko daga ƴan jam'iyyarsa kan matakin da ya ce ya zama wajibi don dakile yaduwar sabon nau'in Omicron. Sabbin dokokin waɗanda suka hada da umurtar mutane da su sanya abin rufe fuska a wuraren taron jama'a da kuma amfani da izinin COVID-19 a wasu wurare an zartar da su ne saboda babbar jam'iyyar adawa ta Labour. Amma boren ya ƙara matsin lamba kan Johnson wanda tuni ya shiga wata badakala akan wani rahoto da aka ruwaito daga ofishinsa da ke Downing a bara. Lokacin da Burtaniya ta kasance cikin kullun COVID-19 da kuma gyara mai tsada na gidansa, ‘yan majalisar masu tayar da kayar baya sun ce ƙuri'ar gargaɗi ce da ya kamata ya canza yadda gwamnati ke gudanar da ayyukanta ko kuma ya fuskanci ƙalubalen shugabanci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai muna Najeriya kuma kan batun tsaro inda kungiyar gwamnonin kasar ta sha alwashin dajiyar cewa akan dukkan hanyoyin da za su samar da sauƙin matsalolin tsaro. A cewar shugaban kungiyar gwamnan jihar Ekiti Kayo dai Fayeni, a daidai lokacin da lamarin tsaron ke taɓa ɓarewa. Ga Muhammad Nasir da wannan rahoton.
Yadda ‘yan bindiga ke ci gaba da kassara yankunan arewacin Najeriya na ci gaba da tayar da hankulan jama'a tare da kiraye-kiraye na neman mafita. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, wadda tana cikin jihohin da ke fuskantar munanan hare-haren ta'addanci, bayan ayaran da shugaban Najeriya ya aika domin ta'aziyya akan matafiya da aka kona da kuma ganawar da gwamnan jihar ya yi da shugaban ƙasa ya yi masa bayanin yanayin tsaron jihar. Wannan karon ayarin dandalin gwamnonin Najeriya ne ƙarƙashin jagorancin shugaban dandalin gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi ya kai ziyara jihar inda har ya yi alwashin jajir cewa wajen ganin an samu mafita ga waɗannan matsalolin.
Our country requires us to be very tough on crime and also to be tough on the causes of this crime.
Kasarmu na buƙatar jajircewa kan gano dalilan waɗannan ayyukan na ta'addanci da kuma me ke kawo waɗannan ayyukan. Dole mu zama cikin shiri a zaman mu na shugabanni, mu yi duk abin da muka iya yi cikin ƙarfin ikon da doka ta bamu, mu goyi bayan shugaban ƙasa a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. Kuma a zaman mu na gwamnoni za mu ci gaba da yin aiki wajen neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya cikin jama'ar mu da kuma tabbatar da hukunta masu aikata ayyukan ta'addanci. Gwamnan Sokoto Aminu Azeri Tambuwal ya ce lallai akwai buƙatar tashi tsaye ga wannan matsalar. Da dukkan abubuwan da masu aikata ta'addanci ke aikatawa ta bayyana cikin cewa ba su da wata kyakkyawar aƙida, kawai maƙiyan bil'adama ne, kuma mu da mutanen kirki dole mu kalle su a zaman hakan kuma mu sa ƙafar wando ɗaya da su. To sai dai sa'o'i kaɗan kafin zuwa ayarin na dandalin gwamnonin Najeriya an samu kai wani hari a yankin Isa, har ma na samu zantawa da wani wanda ya tsallake rijiya da baya wanda ke kwance a asibitin Isa akan raunin da ya samu a cikin harin.
Ina gona ina dan gyaran tumatur haka, to sai ga wayannan ƴan ta'addan sun biyo hanya. Sun samo mu sun gudu daga can ƙauyen mu na garin da kuma sun same ni a gona cikin teni da su tsaya wata bakwai suka buɗe min wuta. To Allah dai ya taimake ni da ya harbi hudu suka zangane biyar suka harban a cinya ta kai. Yanzu ga ni haka ina kwance a asibiti. Sannan bayan ni kuma yanzu haka mota guda biyu masu tawowa su gane ni kuma sun kare su sun tafi da fatan da cikin daji da yan mutane.
Mazauna yankunan dai na ci gaba da kira ga hukumomi na neman ɗauki.
Kuma da gwamnatin jiha ta ɗan duba mu da idon rahama akan wannan haya damu don bai kamata ba mu zama zanna ba mu neman abin da muka ci. Tun da nan ga hanya ga wata sana'a Allah da abincin mu. A taimaka mana mutanen nan na gagarawa gaba ɗaya babu kowa ganin kango ne. Nan suka nadewa kana ta wasa sai da wuta ya kamata a taimaka mana da jama'a zuwa ɗaya mun cikin point
da waɗannan kiraye-kirayen da suke yi mazauna yankunan dai na da kyakkyawar fata ta samun dauki akan wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir idan muka leka babban birnin tarayya Abuja kuwa kungiyoyin mata da maza ne daga Shiya Arewa suka gudanar da zanga-zangan neman zaman lafiya wakilin muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta halarci zanga-zangar ga kuma rahoton ta hado mana
mun gaji da kisa
yadda masu zanga-zangar suka dinga kokawa kenan a dandalin hadin kan al'umma dake Abuja inda suka kwashi sa'o'i suna zagaye wurin dauke da kwalaye masu rubuce-rubuce daban-daban dake nuna alhininsu akwai allon dake cewa Northern Lives Matter a turanci wato rayuwar dan arewa na da muhimmanci Rahama Abdulmajid tana cikin mata da suka shirye zanga-zangar
mun fito ne mu nuna fishinmu da bakin cikinmu da damuwarmu akan abin da yake faruwa a Najeriya musamman a arewacin Najeriya na kashe-kashen da ake yi ba dare ba rana ba mata ba maza ba yara ba manya kowa a ciki kauye cikin gida birni ko ina arewa ta kasa zama lafiya mun fito ne mu nuna fushinmu ga shugaban kasa akan cewa alƙawari yayi mana cewa zamu samu tsaro ba wannan bane abin da muka zata ba ba wannan bane abin da yasa muka zabe shi ba bamu zabe shi kawai dan muna son sa ba sai dan mun zabe shi akan cewa mun yarda da cewa shi ne gaskiya ne in yayi alƙawari mai cikawa ne wannan abin da muke gani ba shi bane abin da aka yi alƙawari ba
ita ma Zainab Ahmed Marshall wacce aka fi sani da Bintul Hijaz ta ce sun dauki shawarar shugabannin kungiyoyin musulmi da suka ce a rika jin ayoyin alƙur'ani akan mahukuntan kasar domin su gaggauta daukan matakai
muna sauka miliyan 1 a yanzu haka bamu tsaya mun ce mun iya wa kanmu ba mun dangana da Allah dan shi ya iya shi kuma zai iya mana amma Allah bai ce mu kwanta a gidajenmu ya sako ya taimake mu ba cewa yayi bawa tashi in taimake ka don bamu tashi ba ko ba zai taimake mu ba ba wai mun tsaya Abuja kawai bane duk jihohin arewa mun fa fara kiran mutanen nan kenan fa sai fa sun dau mataki fa
to sai dai ga masanin al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso wanda shi kanshi yake cikin ayyarin masu zanga-zangar yana ba da shawara ne akan yadda za a magance matsalar
muna da ma'aikata masu kishi muna da ma'aikata masu kwari waɗanda suka san aiki a kawo musu kayan aiki na zamani ayi musu horarwa ta zamani kuma a dauki karin ma'aikata yaran mu nan matasa a kananan hukumomi da kauyukan mu idan kowanne akwatin zabe za a dauki mutane guda 40 a kowanne akwati yan shekaru 17 zuwa 22 idan mazaba tana da akwati 10 mutum 400 kenan idan karamar hukuma tana da mazaba 10 mutum 4000 kenan muna da kananan hukumomi 774 a Najeriya dukkanin su suna bukata kuma dukkanin su suna da yara matasa yan waɗannan shekaru wanda za su yi aiki
wannan ne mafita
ɗaya daga cikin babban aikin shine a samar da wannan sannan a samar da canjin tsarin yanda ake gudanar da harkar tsaro ya koma an yi amfani da tsarin nan da ake cewa daga ƙasa zuwa sama sannan kuma a yi da ba amfani da dabaru guda biyu dabaran naushi da nasiha
a yanzu dai ƴan ƙasa sun zuba ido domin ganin yadda al'amuran za su canza kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari da mashi shugabannin hukumomin tsaro suka yi wa ƴan ƙasa alƙawari Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To Allah kyauta a gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.69 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 12:19 na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na fuskantar kakkautan suka ita zargin nuna halin ko oho kan tsanantar matsalar tsaro a arewa maso yamma
to in har ana dokar anwa shi Jonathan waka zo mai marafakan to kamata yanzu muku mai wata waka ta zo mai hulla Lagos don gashi an kashe ɗan uwanmu amma mai hulla ya tashi ya Lagos wani kaddamar da littafi
jama'a assalamu alaikum ƴan Najeriya da dama musamman a yankin arewa maso yamma na ci gaba da kokawa kan ƙara ta'azzarar matsalar tsaro a yankin inda yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare da kisan jama'a da kuma satar mutane domin karbar kudin fansa. Hare-haren da yan bindigar suka yi ta kaiwa a yan kwanan nan a garuruwan gabashin jihar Sokoto da wani yanki na jihar Zamfara har ma da jihar Katsina da suka yi sanadiyar rasa rayuka fiye da 100 a cikin yan kwanaki kalilan. Ya sa jama'ar yankin so mu tunanin ko wata kullalliya ce aka shirya domin tarwatsa yankin. Harin baya-bayan nan da aka kai a jihar Sokoto inda yan bindigar suka kona motar safa da ke makare da jama'a ciki har da mata da kananan yara. Ya sa al'ummar jihar cikin shakku da zargin shugaba Buhari da gwamnatinsa sun yi watsi da su yayin da suke fuskantar mummunar matsala. Hakan ko ya biyo ne bayan ziyarar da shugaban kasa ya kai a jihar Lagos domin halartar bikin kaddamar da littafi kan tarihin rayuwar wani dan kasa washegarin ranar da aka kai harin na Sokoto. Lamarin da wani jigo a jam'iyyar APC a jihar Kebbi Sani Dododo yake ganin sam bai dace ba a wannan lokacin.
Idan a lokacin da muke APC muka ce PDP zuwan mai marhakan wanda muka ce Jonathan ka tuna abin da waru yanyan aka samu tashin bom jama'a sun ka kone cikin MNK ko in ce bus din na masu daukar jama'a. Maimakon shugaba da rajin ya tsaya kai jaji ko ina mutan sai wuce ya Kano wani wani taro na zuwa jami'a sun
Mali Ibrahim
shugaba zai koma cikin PDP ko ba ba to ashe kaga kusan tarihi na mun tawo maka da tarihi kusan tarihi na mai mata kansa. Mu ko lokacin da wuta aka ban kama jama'a wuta to in har ana daukar anwa shi Jonathan waka zuwan mai marafa Kano to kamata yanzu mu ko mu yi wata waka ta zuwan mai hulla Lagos don gashi an kashe ɗan uwanmu amma mai hulla ya tashi ya Lagos wurin kaddamar da littafi. Littafi ya kamar rayuwar jama'a shi shugaban kasa kwanake ba ya je Dubai ba don me da bai aka tawa ga sunkata ba bai tashi ya je a don me da bai aka wakilin sunkata ba in dai shugaban kasa na aita shi ta Dubai kurin lalura haka ɗaya harkar kasuwanci me yasa da bai iya tashi da Sokoto sai a ce sai aka wakilci.
Ba mamaki ganin tarihin wannan gagarumin dan siyasa da yasa shugaba ba ne take can kaddamar da littafi.
To abin da adun magana shi ne zama ne babban dan siyasa ya daidai da rayuwar dan adam guda siyasa gaba ɗayanta mina na da an ka zo da ya ba da gudunmuwa har Buhari ya zama shugaban kasa mun ga jama'a a Najeriya kauli ba mu kare su da dukiyarsu ba to yanda sai na ku abu kaddamar da littafi. Sarurin tausayawa rayuwar da an ka rasa in wani abu ya zo lokaci kamata a duba a gani kamar da annabi ya ce harul umuru a suda mai bi ga al'amari kan sai ka tsakiya sai ka duba gani shin ga rasuwa an samu ta mutane an kona su ga kaddamar da littafi sai ka ce masu kaddamawa ka aika wakilin sauran kaddamar da littafi kai ka shigo da gudu ka wurin jajin tama jama'a ne shi gaskiya al'amari ina ne in mutum bai shugaban kasa zuwa wakilin sauran kaddamar da littafi wannan shi ne gaskiya. To abin da samu ko ga magana yau saboda muna mun ka tuhu mun ka ce duniya babu wanda an mutu irin Buhari tsakanin da Allah har gobe jiran Muhammadu Buhari mutumin kirki amma wannan sakaci kuma na bane al'umma su yaka shi ko ba za mu kyale ba mu hito ga hili lokaci ya yabu tun ruwa rufa da wani abin nan mukarimu da wani bilkidiri da wani hauma duk babu shi a yato zahanan a fuskanci al'amari yadda yake mun amakan mu gaskiya wannan duk wani wanda ka cin yana son Buhari wallahi bai kai mu son Buhari ba amma kuma bayyuwa don kana son mutum kaga za a hadawa cikin rijiya da kai da shi da mu da ku a kuma a yi zaune.
A ra'ayin dan rajin samar da zaman lafiya a Najeriya Comrade Aliyu Waziri laifin ya fada ne ka cokan kan makusantan shugaba Buhari domin ko yana da karancin mutane da ke zagaye da shi da za su gaya masa gaskiya ko mai dacin ta.
Wallahi ni ba na taba ganin laifin Jama'a Muhammadu Buhari ina ganin laifin waɗanda suke aiki da shi irin manya-manyan mutane suke gindinsa su ne ba sa faɗa masa gundarin abubuwan da yake faruwa a arewacin Najeriya. In jaɗuro ma bai san cewa an kona mutanen ba sai da ya tafi Lagos ya dawo. Wannan shi ne dalilin da yasa nike ganin ban ga laifinsa ba saboda duk yanda yake mutum duk da yake aiki yana da wakilai da ya sanya su a gindin waɗanda kuma za su sanar masa wanda kuma suka hana shi suka hana mutane su rinka samun daman ganinsa. Na ji ba farawa ma yana cewa ya nemi ganin Jalal Muhammadu Buhari ba bashi a ganshi ba sai yake neman zaɓe ba har gidansa yake zuwa a Sokoto. Amma duk wannan magana nake na kan mutanen da suke gindinsa su ya kamata su rinka sanin matsalolin da ake ciki suna gaya masa gaskiya.
Amma ya tura tawaga mai ƙarfi ƙarƙashin Jalal Baba Ganamun Gunuri ba shi shawari kan harkokin tsaro.
Wannan tawagar ta dade ana tura ta ta dade ana tura ta harkokin tsaron arewacin Najeriya magana yake nema shugaban kasa ya rinka fitowa yana yi karara kaman misali zan baka Joe Biden na kasar America kwanan nan suka samu goguwa da tazo daily basis zaka rinka kallon sa yana addressing din kasar sa daily basis wannan halin da muke ciki na tsaro yana nidin magana shugaban kasa ya rinka magana akai in ka kalli ko lokacin da shugaban kasa yake zai koyar da inyamurai da yaran da suke ji ai maganan ne ya gigita su kowa ya rinka fitowa yana inda wannan maganganun sa zai rinka za a rinka sashi yana wannan maganan wallahi tsakani da Allah wasu abubuwa da yawa za su yi sauki
to sai dai kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu yana ganin ai shugaban kasar tamkar ya je da kansa ne a Sokoto da sauran wuraren da ke fuskantar matsalar tsaro la'akari daga karfan kwamitin da ya aika a jihohin
wa'annan abubuwa da suke faruwa ba guda babu wanda yake so ne irin abubuwa da suke faruwa su saboda haka ita gwamnatin Najeriya ai ba za ta yi fushi kan mutane da su nuna damuwar su akan abu mara daɗi ba ni yanzu dai abin da yake gaba wai jayayya muke da mutane da su ke a tsawon mataki ko ai kaza ko ai kaza mu ba mu jayayya da mutane kuma abin da muke so shugaban kasa kamar bai tura wannan mutunci na san a ba mutane hakuri a yi jaje a yi tattauna da duk wanda yake a ƙasa gabanin ƙananan hukumomin da abu ya shafa gwamnatin jiya kuma alhamdulillah in ba da haka kai an tattauna in yi shawarwari na su da kwararru na soja da tabbas su yi cike ne sirri na wani ta za a tattauna kuma a ga mataki da za a ɗauka abin da ke gaban shugaba Muhammadu Buhari ya za a kawo ƙarshen wannan barna da ta'adi da kashe-kashe da ake yi shi ne abin da ke gaban sa kuma wanda duk zai ce ko ba a yi komai a kan wa'annan abubuwa ko kuma da yake an san su sun ɗauki kuɗin tsaro sun kasa a kan teburi sun sa a jihu su ma suna da ra'ayin to cikin gwamnati ba ta iya ba ba ta yi wannan duk na ji na kai kuma dai abin da nake so ne to Allah da annabi wannan abu ya fi ƙarfin siyasa barna ce a cewa al'umma barna ce a cewa ƙasa kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa ba wani bambanci na siyasa babu ribar siyasa don su ke cikin wannan haɗa kai
To bari mu karkare shirin namu na yau a yankin Kudu maso gabashin Najeriya inda wakilin mu Alfonso Okoribue ya tattauna da Farfesa Gregory Ikechukwu wani hamshakin dan kasuwa kuma dan siyasa da yanzu haka yake neman tsayawa takarar gwamnatin jihar Abia dangane da hanyoyin shawo kan matsalar tsaro da shi ma yankin ke fuskanta.
Where this rising security for politicians through their beats, you have to blame them. But whom do they use? Are the youth? So the youth's inability to have all the resources in their hand, then you become prey.
Yace ana sukar yan siyasa kan batun matsalar tsaro, amma shin da waye suke amfani? Suna amfani da matasa ne. Muddin matashi yana da abin yi kana so ka yi amfani da shi. Ai zai ki. Yanzu shawara ta anan ita ce gwamnoni su daina kiran kansu dattawa, saboda yan kabilar Ibo suna da dattawan su. Kuma ya kamata a kira waɗannan dattawa kan teburin sulhu. Yanke shawara kan abin da ya fi dacewa, yayin da gwamnoni za su aiwatar da duk wata shawarar da aka yanke. Ta haka ne za a samu mafita.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da Alphonsus Okwerube. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To mara la gaida Murtala. Masu raro baki da abin da ya sawo kenan a shirinmu na yanzu kuma an jima ka ɗan nan da sa'o'i biyu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin da karfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muka da shirin ciwon yamace. Kafin mu sallama muna mika sakon fatan alheri ga mai sauraron mu yau da kullum tukur assalamu alaikum dake unguwar Nasarawa a garin Gumel. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harandeja na gabatar da shirin da kuma Salamun Aboko wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mustafita. Mr. Phil Hashin Gumel nake cewa sai da hantsi mun sake haduwa. Assalamu alaikum.